Ƙungiyar ƙabilun da ke tsakiyar Najeriya ta buƙaci Majalisar Ɗinkin Duniya da ta sa baki wajen ba da ‘yancin kai wa jihohin da ke tsakiyar Najeriya bisa dalilan da ta bayyana na kisan gilla da ake wa jama'arta. Shugaban ƙungiyar Association of the Middle Belt Ethnic Nationalities, Mr. Toma Jangdabo, ya ce sun gaji da kashe-kashe da ƙone-ƙone da ake wa jama'arsu, don haka suke buƙatar ɓallewa.
Mu na Middle Belt da baɗenmu muna so mu samu yancinmu. Mu yi zaman kanmu, don ba za mu yi zama tare da mutanen da za su tashi da dare su yi kisan mutanenmu ba. Mutanen da an kashe tun lokacin da an fara ya fi miliyan 2.
Tun lokacin da aka fara waɗannan tashin hankula, ku masu ruwa da tsaki, stakeholders kenan, akwai wani mataki wanda kuka ɗauka domin ku ga ko kun sasanta ko kuma kun yi bincike akan abubuwan da yake haddasa wannan rikici?
Tun daga 1994 ana bincike wanda bai idar da komai ba. Shi shugaban kasa a lokacin Obasanjo ya kira mu duk zuwa Abuja, ni na je na bada jawabi, amma wannan bai yi maganin komai ba. Har yau ana kisan gilla. Mun gaji da irin wannan zaman, ba za mu iya zama tare ba.
To amma wani shiri kuka yi na wato ku ware kanku?
Mu mutanen Middle Belt a ba mu zaman kanmu kamar yadda aka ba Sudan ta Kudu. Muna da arzikinmu a ƙasarmu, ba dole sai mai ba, ba dole sai da shanukai ba. Muna da arziki iri-iri, kuma mutanenmu sun yi ilimi, mu kuma muna da kayan arziki kamar su kusa da su sauransu sun yi yawa. Yadda za mu yi zaman kanmu? Yanzu za mu tashi ne, za mu je Majalisar Ɗinkin Duniya, mu je mu ba su roƙonmu, kuma mu ba su abin da za mu yi, mu ma za mu ware.
Shugaban ƙungiyar ƙananan ƙabilu da ke tsakiyar Najeriya kenan, Mr. Toma Jangdabo, da shike matsalar tsaro a yankin na tsakiyar Najeriya ya fi kamari ne tsakanin makiyaya da manoma. Kan haka na tambayi Ustaz Alhaji Ibrahim Barikin Ladi ko ya suke sasanta al'ummomi a matsayinsu na masu ruwa da tsaki.
Babban abin da yake kawo matsalar tsaro din nan shine rashin hukunta masu laifi, saboda zaga cewa wasu nan sun aikata laifi an kama su kiri-kiri, amma saboda suna da uwa a murhu, doka bata iya hukunci akan su ba, ba iya hukunta su ba. To ganin haka sai ya zama da cewa shi wanda yake ga cewa an cutar da shi dinnan, wannan an dauka mataki akan sa, shi kuma bai samu zuciyar yafiya ba, tunda ya ga cewa ga wanda ya karya doka ya kuma saba, ba a mishi komai ba, an bar shi yana zirga-zirgar sa.
A matsayin ku na shugabannin al'umma, me kuke yi domin ganin kun sasanta waɗannan al'ummomi?
Na farko, akwai hanyoyi da muke bi wajen shugabannin addini, wadda a zauna da shugabanni na addinai na Krista da na Musulmai, a gaya wa yayi ro mutane da kan jama'a cewa zaman lafiya dinan fa yafi zama dan sarki, ko babu addinin da ya yarda da kashe-kashe, babu addinin da ya yarda da tashin hankali. Sa'annan kuma a tara shugabanni masu sarauta na wannan area din a gargade su, sannan kuma a tara kungiyoyi na matasa har ma da na mata. To duk mukan wayar da kai a cikin wannan saboda a samu zaman lafiya a wannan. Amma da zaran abin ya taso, in gwamnati kuma za ta yi hoɓɓasa ta hukunta mai laifi, to da yardan Allah za a samu kwanciyar hankali da kuma zaman lafiya.
Ustaz Alhaji Ibrahim Barikin Ladi kenan. Ita ko shugaban ƙaramar hukumar Riyom, Madam Josephine Fiyo, ta yi bayani ne kan irin sabon salon da maharan suke ɗauka.
Abinda mutane suna yi sai su zo su kwashe kaya, katifu da su kaji da akuyoyi da abinci. In sun gama kwashewa sai su sa wuta cikin gidan. Ina kiran su in tambaye su ko yaya ni a matsayin leader na local government na zama uwa ne ma kowa, manoma da Fulani duka nawa ne, kuma bazan daina kiran su ba, bazan daina kuma maganan da su ba. Zan yi iya kokari na in ga cewa mutane nan wanda suna karkashe na sun yi zaman lafiya, kuma a sake zama irin na da.
Duk da dokar hana yawo daga karfe 10 na dare zuwa 5 na asuba da gwamnatin jihar Plateau ta sanya kananan hukumomi 7 na jihar, al'umma da dama na korafin cewa har yanzu ana kisan mutane a yankuna da dama na jihar, lamarin da suke buƙatar hukumomi su kawo musu ɗauki. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.